بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيقى بدا كراتمنا سير من ذا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا لتافنا الرحيق المختوم نا سفير الرحمن المبارك فوري وانا سافيات لهدي تقص وطر رجب هجر المنزول صلى الله عليه وسلم دبو ديري دليه بنت لا تند دع وان بكما يديري دي أشرون جوات شدة دبو بيو دبوما أيو بإذن الله تعالى ذا متاشي وتصابور متاشية وتو إتسي مغانا أكان حيبور منزول صلى الله عليه وسلم لكما لا يوسى farko wato shekara 40 da yayi kafin a bashi annabci, kamar da malamin ya sa mata unwani, musa wannan matashiya suna yace al maulid wa 40 aman qabla an nubuwa, magana akan haihuwa da kuma shekaru 40 da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin su kafin a bashi annabci. malam yace wulida sayyidul mursalin, an haifi shugaban manzanni sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi shi'b bani hashim, a shi'b na bani hashim, an ce shi'b kamar na sha ambata mana shine wuri dan tsakanin dutse da dutse. Akwai wani wuri da ya zama kamar sunan unguwa ne na bani hashim a makkatin a wancan lokaci, kamar kowane unguwa ko kowace kabila ta kan sami wannan irin wuri ta dangana zuwa ga kanta na bani hashim. Anan ne aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam, kamar ka iya cewa a lungun bani hashim misali a cikin wato garin makka. Wannan haihuwa tafiyayyen halitta manzanmu abin ƙaunarmu sallallahu alaihi wasallam an yi ta ne sabihata yawmil ithnain, safiyar ranar litinin at-tasi' min shahr rabi'in al-awwal, tara ga watan rabi'in al-awwal. Wannan shine ra'ayin da malamin ya zaba, shi yasa ya faɗi tara ga watan rabi'in al-awwal. Wasu malaman sun faɗi wani ba haka ba, wato wani ƙaulin ba haka ba, wasu suka ce 17, wasu suka ce 12. Maganganu dai suna da yawa, kasancewar ba nassi ne ya zo ya bayyana ya yi ta'ayyinin ranar ba ƙuru-ƙuru na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bal dangane da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam hatta watan akwai saɓani. Wasu suka ce ba rabi'ul awwal ba ne, amma dai abinda yake tabbatacce kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata da kansa shine an haife shi ranar litinin. Yawwa, kuma abinda malamai suke ambatawa na tarihi da sirar manzo sallallahu alaihi wasallam shine a farkon shekarar nan ne da ta biyo shekarar da aka yi wato abinda ya auku ga Abraha na halaka shi da mutanensa da kuma giwayensa, wato da ake ce ma amal fil, shekarar giwaye. Don haka ba wani abun damuwa ba ne don ba a san wannan tarihi ba, wani zai ce ya za a yi ranar haihuwa annabi ma a ce ba a rike ta ba, domin ba abun mamaki ba ne kasancewar a lokacin ba a cika damuwa da rana da tarihi na wani wato na wata da wata da rana ba, amma dai akan ce an shi an haifuwa ne ranar kaza lokacin da matsala kaza ko hadisa kaza take da kwana kaza. In Allah ya sa an samu an yi dabbin wannan shike. Don haka abin da ya zo wanda shi wannan malami ya rajjaha wato yake gani shine mafi ƙarfi a cikin maganganu shine ranar 9 ne ga watan Rabiul Awwal din, wato a wannan shekara din ta giwaye wali 40 sanatan khalat min mulki Kisra kuma lokacin sarki Kisra Anushirwan yana shekara 40 a mulkin sa kamar yadda muka sani a kowace al'ummar da ba mai rubutu ba ce ba mai karatu ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasafta al'ummar Larabawa cewa mu al'umma ce wato ummiya la naqra wa la naktub lokacin da yake magana akan lissafin wata sai yake cewa mu al'umma ce ummiya wadda bata saba rubutu ba bata saba karatu ba har yake cewa ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza yace wata yakan zama kaza yakan zama kaza ma'ana yana zancen lissafin ko 29 ko 30 ma'ana 10 ayi 10 ayi 10 a hakanan zamu ga cewa dangane da abubuwan da suka shafi tarihi akan kalli wani abu ne da ya faru kamar da kowace al'umma haka take mu ma anan duk da akwai lokacin akwai karatun amma dai bai yaɗu sosai ba zaka ga haihuwar yara da yawa zaka ji an ce ai wani an haife shi ne a bayan kashe sardauna da kwana uku wani a ce bayan an haife shi da sati ɗaya aka kashe sardauna ba haka muke yi ba to irin wannan ne haka su ma a wancan zamani din sai a duba wani abu da ya faru babba a wannan shekarar sai a ce lokacin ku da aka yi kaza shekarar da aka yi wannan har aka yi kaza aka yi kaza to ai an yi ta da kwana kaɗan sai aka haifi wani wannan shi ne daftar lissafin da mutane suke a inda babu karatu ba kamar yanzu ba yanzu an san kwanaki an akwai lissafi kuma za a iya faɗa yau 8 ga watan Rajab yau kuma 20 ga watan June kowa kuma ya san wannan wanda bai sani ba ma lokaci guda zai ɗauki agogonsa ya duba ya gani yau kwana nawa wata da haka babu abin mamaki to a lokacin nan sai aka kwatanta in ma da hadithatul firi wato abin da ya faru na kashe Abraha da mutanensa da giwayensu ko kuma da shekarun wani sarki ga wurtacce da yake area din kamar yadda muka sani kullum muna faɗa cewa al'ummar da take da ƙarfi a wancan lokaci zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haske da daula mai ƙarfi manya-manya guda biyu ne da daular Rumawa da daular Farisa to nan an kwatanta mana da daular Farisa lokacin akwai a Kisra Anushirwan ibn Qubaz ibn Yazdajir ibn Bahram Jur ibn Yazdajir lokacin shine shugaban Iran a wannan lokaci domin ita ce daula mai ƙarfi a wannan lokaci to yana da shekara 40 a mulkin sa aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamin ya ƙara har yanzu yace wa yuwafiqu zalika al 20 aw al 22 wannan kuma yayi daidai da wato ranar 20 ko kuma 22 min shahar April a watan April a sanata 71 da 500 shekara ta 571 wato a lissafin miladiya yace hasaba ma haqqaqahu al-alim al-kabir Muhammad Suleiman al-Mansurburi yace gurgudan lissafin da wani babban malami mai suna Muhammad Suleiman al-Mansurburi ya haƙaƙa ya bayyana cewa ya yi lissafi ya gano ran da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lissafin miladiya shine wannan wato 20 ko kuma 22 ga watan April na 571 sannan yace wal muhaqqiqu al falaki Mahmud Basha wannan mun san ko malamin ne ya ƙara ko kuma ina jin babu shi a gunku ko yawa na duba na computer na ga babu shi ba nan wani ya ƙara ko kuma malamin ne ban sani ba cewa wal muhaqqiqul falaki Muhammad Basha ko wani malami na masu ilimin falaki wato ilimin lissafin harkar taurari da wata da kwanaki yana cewa wannan abin da wannan mutumin ya faɗa haka ne wato 20 ga watan April ko kuma 22 ga watan April to almuhim dai wannan shine abin da malamin suka faɗa sai ce waruya ko warawa ibn sa'd ابن سعد يرويته في كتابه الطبقات ابن سعد يana cikin wato manyan mutane masu ruwayar tarihi da kuma sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa shine umda a cikin su ma'ana mafi yawan mutane mun sa suke komawa duk da maganar isnadi akwai ɗan makala wajen akwai magana wajen ingancin wato hanyar sa amma dai in aka zo kan magana tarihi ana itimadi akan magana sa kwarai da gaskiya Rasul Hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 230 yana cewa anna umma rasulillahi cewa mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat tace lamma waladathu yayin da ta haife shi kharaj ilayhi lamma waladtuhu yayin da na haife shi kharaja min farji nurun wani haske ya fita daga gabana aba'at lahu usuru shami wato wanda saboda tsananin wannan haske sai da ya zama wato dukkan fadar da take kasar sham sai da ta haskaka malamai suka ce wannan ishara ce zuwa ga cewa dama Allah madaukaki ya saba aiko annabawansa a sham ne kamar da malamai suka bada cewa ash-shamu ardul anbiya'i mafi yawan annabawa za ka ga daga sham suke kuma ni kullun da muna faɗa cewa abinda ake nufi da sham shine Palestine da Jordan da Lebanon da kuma Syria wannan area ita ake ce masha kaga kenan Palestine dana ciki Palestine mafi yawan annabawan bani Isra'ila dama daga nan suke yawa don haka duk wani duk wata fada ta wani sarki mai mulki lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hasken da ya fito daga mahaifiyarsa sai da ya haskake wannan fada ishara zuwa ga cewa wannan fadoji ko gine-gine na fada za su dawo su haskaka da hasken annabci kuma sannan su zama gargashin wato wannan tafiya ta wannan bawan Allah da aka haifa shine annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace warawa ahmadu hakanan ahmad ya ruwaito anil irbab ibn sariya ma yuqaribu dhalika ahmad al-imam ahmad ya ruwaito a cikin wato musnadinsa daga al-irbab ibn sariya wani wata riwaya da tai kusa da wannan waruya wa kad ruya anna irhasatin bil bi'fati waqa'at 'inda al milad an ruwaito kuma cewa wasu alamomi da suke nuni zuwa ga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakika sun faru lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace daga cikin su akwai fasaqat arba'a ashara shurfatan sai da wato kaman baranda da ake ginawa a daki da suna da gini haka dogo mai tsawo kaman bene kuma ana yar baranda wanda mai mulki ko mai gidan zai rika lekowa yana kallon gari ta hanyar su shi ake ce mashurfa abin da ake ce mashurfa kaman baranda da bayan mundanka da zaka iya lekowa kuma kaga wato cikin gari wani shi ake ce mashurfa daga ashrafa abu duk wurin da yake leken wani wuri zaka iya hango wani wuri ta hanyar sa to irin wannan go ana ce masa shurfa yace suka ce sai da irin wannan baranda ko balkoni guda 14 suka rushe daga ina ne wurin yace min iwani kisra daga manyan dakunan kisra iwan shi kuma dakin da aka gina shi ya zama gaban sa ga akwai wani gefe nasa guda daya daga cikin kusurorin sa guda 4 sai aka bar daya a bude haka shine abin da ake nufi da kiwan iwan kai to ai irin wannan dama shi ake sama irin wannan balkoni ko baranda to guda 14 sai da suka rushe saboda haihuwar manzon mu sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan menene ishara ce zuwa ga cewa wannan abin ko wannan daukakar domin kun ga sai aka tabo saman ginin can inda nan ne mai mulkin ke lekowa ya ga wani wuri to shine ya rushe saboda haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya zama ishara cewa mulkin nan zai zo ya kare a durkusar da shi ya dawo karkashin wannan wanda aka haife shi wato Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khamadatin nar allati ya'buduha al-majus wutar da majusawa a Iran a lokacin nan suke bautawa domin san a lokacin an ce Farisa ana nufin Iran to duk masu bautar wuta ne kafin zuwan musulunci to wannan wutar gaba dayanta ta mutu lokacin da aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam wan hadamatil kana'is kuma sannan coci-coci haula buhairati sawa da suke ƙeriyar wato tekun sawa dukansu suka fadi suma wato suka ruguje ba'da an ghabat bayan an wato nutsar da su a cikin teku ma'ana coci-coci suka nutse saboda haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam yace rawa zalikal bayhaqi bayhaqi ne ya ruwaito wato wannan magana duk da cewa shi wannan bawan Allah ina da sanin ko abun ku akwai nan babu yana cewa wannan abu bai zo a da isnadi tabbatacce ba wato ya faɗa gun ko nan babu me yake cewa karanto mana da kamar yawa yace wannan abu laysa lahu isnadun thabitun nuska ta wadda take cikin computer ta daidai da wannan lai muraja'a ta kafin wannan yace wannan magana da aka faɗa cewa wasu bangare na fadar Kisra ta rushe cocina sun nutse sannan kuma wutar da majusa suke bauta ta mutu wannan ba a same shi da isnadi ingantacce ba wannan kun ga adalcin sunna kenan me adalci ka faɗi abin da ya tabbata abin da bai tabbata ba kar ka faɗe shi domin ko da shi ko ba shi manzonmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a ma'anar zuwansa kawai ya isa a ce waɗannan abu a gaba ɗaya ba wai ma wani ɓangare ya mutu ba gaba ɗayan su daulolin su ne suka lalace don haka ko wannan abu ya tabbata ko bai tabbata ba falalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana nan ba a rage masa komai ba yawwa amma dai ishara ce zuwa ga cewa zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo ƙarshen waɗannan dauloli da suke ɗagawa suke ganin babu wanda ya kai su ƙarfi shi yasa har malamin yake cewa domin waɗannan abubuwa inda sun faru da za mu same su a labarin waɗannan mutanen sun faɗa ko ba haka bane da mutanen suna da tarihi mai tsawo watan za su faɗa a cikin littafansu cewa a lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu kaza ya faru a ƙasarmu ko da za a ce wani abu har guda 14 ya rushe za a sami labarin haka domin waɗanda suka musulunta tunda sun musulunta daga baya kaga ba wani abu ne da za su ce bari su ɓoye wannan saboda ci gaban ƙasar su ko kar su tona asirin ƙasar su ba wanda musulunta ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi masa fiye da ƙasar ta su kaga ashe da wannan labarin da mun same shi ta hanyar su haka nan cocina din da kuma wancan wuta da ta aka ambata cewa ta mutu don haka dai wannan abu bai tabbata cewa ya faru ba amma dai a littafan tarihi an faɗe shi shi yasa har a wannan nuskar ta wani cewa wala yuzirru Muhammadu Ghazali cewa Muhammadu Ghazali a cikin fiqh sirra bai tabbatar da wannan magana ba zai wannan din da talibi shi ya ƙara wannan magana sai yace walamma waladatu ummuhu yayin da mahaifiyarsa ta haife shi sallallahu alaihi wa sallam arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib sai ta aika wa kakansa Abdul Muttalib tubashshiruhu bi hafidihi tana masa bushara da samun jikansa faja'a mustabshiran sai zo yana farin ciki yana murna wa dakhala bihi al-ka'bata ya dauke shi ya shiga da shi dakin ka'aba wada Allah ya roki Allah wa shakara lahu kuma ya gode masa wa ikhtara lahu isma Muhammad ya zaba masa suna Muhammad mun san mahaifinsa ya rasu ko yawa don haka kakansa Abdul Muttalib shi ya waɗannan abubuwa ne wa ikhtara lahu isma Muhammad shi ne yasa masa wannan suna Muhammad yace wa hadha al-ismu lam yakun ma'rufan fil arab wannan sunan suna Muhammad ba a kasance an san shi ba a tsakanin larabawa ba suna ne sananne ba a gun larabawa ba su saba amfani da shi ba ma'ana suna ne da yake nuni zuwa ga ma'anar da take dauke a cikinsa shi yasa ya zama cewa an sa shi me nake nufi anan sunan annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ne da Allah ya zabar masa duk da cewa kakansa ne ya zabi wannan sunan to amma Allah madauki ya sa masa wannan suna ne saboda ya dace da ma'anar da take tare da shi Muhammad ne shi mai ma'anar Muhammad Muhammad shine abin godewa wanda ya cancanci duk wata kalma ta a gode masa a yaba masa mun san kuwa duk wani dan adam da Allah madaukaki ya halitta babu wanda ya kai mai wannan suna daraja don haka duk wata ma'ana
ta daukaka ta agode masa ta abun ayaba masa to wannan bawan Allah ya dauke ta wato manzon mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka shi yasa mun san akwai abin da malamai suke faɗa a babin ilimin sunaye da siffofi suna cewa sunayen Allah madaukaki gaba ɗayan sunayen sa الله الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن حرزوا دك دي كرشان سونا ينسا دي باسو دك رشي باسو دك إياكا كوان دك إيدك سيجي ما لما يسونا سوا دك سونا ين أعلام ني وأوصان ني معنى ونن معنى كوان سونا علم ني كما تفاني ني معنى علم أقول لألبا إلي ميسون سان علم alam shine suna wanda ake sawa mutum a ce wane dan wane mun san a larabci akwai abin da ake ce ma suna akwai abin da ake ce ma laqabi abin da ake ce ma alkunya ko yawa to suna alam ne misali mai muku magana sunan sa Abubakar misali alam ne gare shi sunan sa Abubakar amma wannan sunan ba lalle ya zama sifa bane gare shi mun gane amma Allah madaukaki duk sunansa sifa ne gare shi in kace Ar-Rahman sunansa ne Ar-Rahman to kuma yana dauke da sifar Ar-Rahma mun gane sannan sunansa Al-Alim mai ilimi yana dauke da sifar mai Al-Ilm As-Sami'u akwai sifar As-Sam'u Al-Basiru akwai sifar Al-Basaru haka duk sunayen Allah take don haka alam ne kuma sifa ne to haka nan wannan abin da yake so in kai gare shi ne wannan suna na annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma alam ne gare shi kuma sifa ne gare shi ma'ana sunanta Muhammadu alam ne gare shi ma'ana suna ne da aka ware masa ya zama nasa ne da yake bambance shi da sauran mutane sannan kuma sifa sai gare shi cewa shi abin godiya ne mun gane tsafanin wani wanda ba annabi ba kuma sannan ba Allah subhanahu wa ta'ala a sunayensa ba yanzu mu nan a cikin mu akwai Muhammadu da yawa amma kuma zaka ga cewa a halayensa da dabi'unsa to ba Muhammadu bane ba abun godiya bane ba abun ayyaba masa bane ko ba haka bane kaga kenan shi suna a wurinsa alam ne amma ba sifa bane mun gane yawa to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan suna ne gare shi alam kuma sannan wato sifa ne gare shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan yace waqatanahu yawm sabi'ihi Abdul Muttalib kakansa yayi masa katiya ranar bakwai da haihuwarsa kama kana al-arabu yaf'alun kamar da wannan ita ce al'adar larabawa suna yau yaro katiya ne ranar sunansa in aka yanka dabba to kuma sai a yi masa katiya a ranar wato ranar bakwai ranar suna a ranar al'adar larabawa ta cikin katiya kuma har zuwa yau haka take a wata riwayar ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam an haife shi ne da kaciyarsa kamar da wasu malaman suka ambata a cikin littafansu ba ƙarya bane cewa yana nan an rubuta amma dai Ibn al-Qayyim yana cewa laysa fihi hadithun sabitun babu hadisi da ya tabbata akan wannan amma maganar cewa Abdul Muttalib yayi masa kaciya wannan ya zo a littafin sirra sun ambata musamman sirata ibn hisham da sauran littafai ala ayi halin kamar da dama muke faɗa daiman abin da yazo ya tabbata a faɗe shi a sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da bai tabbata ba to kar ka faɗa domin zaka iya dangana Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu wanda shi bai faɗe shi ba ko kuma ba a yi shi dangane da shi ba kuma sai ka faɗa cikin wani abu yace wa awwalu man arda'athu min al-maradi'i بعد امه صلى الله عليه وسلم ثويبه ما تد تفارا شاهد دشي bayan mahaifinsa sallallahu alaihi wasallam ita ce thuwaiba wanda a Hausa muke cewa thuwaiba ko thuwaiba ne da sa'u ba sinin ba thuwaiba maulati abi lahab wato yantacciyar baiwa ce ta abu lahab ta shahid dashi bi labani ibn lahab da nonon wani dana ta yuqalu lahu masruh ana ce masa masruh mana abu lahab yana da kuyanga da ya yanta ta ita ce maulati sunanta thuwaiba tana da ta sunansa masruh wannan nonon da yake sha shi masruh aka shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce farkon wanda ta shayar da shi da nononta bayan mahaifiyarsa sallallahu alaihi wasallam wa kanat qad arba'at qablahu hamzata ibn abd al-muttalib kuma ita so ibadin nan ta kafin shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shayar da hamza dan abd al-muttalib mun san hamza dan abd al-muttalib baffa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin baffannin sa waɗanda suka musulunta wa arda'at ba'dahu aba salama ibn abd al-asad al-makhzumi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta shayar da wato abu salama ibn abd al-asad al-makhzumi kun ga wannan shari'a ta musulunci sun zama ƴan uwansa fi ne fil raba'a wato ƴan uwansa min raba'a fi bani sa'd nan kuma zamu zo mu ji magana na abin da ya faru a cikin bani sa'd bani sa'd sune kabilan halimatu sa'diya wanda ta shayar da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ta rene shi a wanda suke a area madina yace wa kanat al'adatu 'inda al-hadirin min al-arab al'ada al-arabawan birni ne na daga cikin wato a wancan zamani an yaltamisu al-marabi'a li auladihim al'ada ce da larabawa suka saba in suna birni mun maka birni ce yawa sauran garuruwa banda madina duk kauyuka ne da suke zagaye da su madina ma a wancan lokaci birni ce a in ka kwatanta ta da sauran wurare din ake nufi to al'ada ce ta mutanen birni daga cikin larabawa su bincika su samu wa ƴaƴansu wato mai shayarwa don me sai a ɗauki yaro sai a kai shi ƙauye ya fita daga rayuwar birni ibti'adan lahum an amradil hawadiri wato don su nesantar da shi daga cututtuka irin na zaman birni domin zaman birni ya fi yawan cuta sai da zaman ƙauye saboda kusancinsa da rayuwa ta ɗabi'a cinyeci abinda yake daga ƙasa ya fito garau da shi wato ba tare da ya shiga wani sabon tsari ba ya fi lafiya ya fi samun jiki mai lafiya fiye da wanda yake kullum kayan gwangwani yake ci wannan ya fi bayyana ma a zamaninmu ko? Yawwa zamaninmu da komai za a ga da na gwangwani da kaza da abin nan environmental pollution harkar iskar babur da menene hayaki komai kaga ba zancen lafiya an fi samun cututtuka wannan zancen har haka yake har zuwa yanzu amma za ka kauye fa kauye babu waɗannan abubuwa ne inda har mutum zai tsaftace kansa kuma ci abin da yake mai tsafta mai kyau to za ga zai fi lafiya kuma ya fi wato samun karfin jiki yace li taqwa ajsamuhum domin jikinsu ya fi yayi karfi wa tashtadda a'sabuhum kuma sannan wato jijiyoyin jikinsu su tsananta su kame sosai su yi karfi wa yutqinu al-lisan al-arabi kuma sannan su iya larabci su kware sosai a larabci domin larabci na hakika yana kauye in kana garin larabawa zaka samu cewa larabawa na kauye na hakika sun fi sanin larabci fiye da mutanen birni wannan kuma ko ina ma a haka abin yake ko mu yanzu wanda zai zo daga kauye yana yaransa da wani bako bai zo an zauna da shi a birni an takuda masa ba za ka ga maganarsa ta fi daidai da wato Hausa ta hakika haka ne ko ba haka ba haka nan ba filanta ne amma a rayuwar birni akwai baki iri-iri masu yaransu daban masu al'adu daban sun zo an takuda da su sun ba mu wasu mustalahat wato wasu irin kalmomi da ake amfani da su a cikin gari wanda in ka je kauye sai an yi tambaya wasu kuma ta hanyar karatu suka bu kamar misali mu yanzu boko ya sa kafin ana magana ana sa oke ana sa kaza da kaza an ka je ba kauye kai magana shi kake oke bai san me kake ba ko ba haka bane yawa yin waɗannan abubuwan karatu wani iri daban yana canzawa haka nan kuma za ka samu Hausar mu wanda ya karatu ko da na addini Hausarsa larabci ya shiga cikinta da yawa idan ka je kana magana da bakauye wanda ba karatun addini ne ba bai karanta larabci ba kana magana sai yana neman sai ka fassara masa don haka ashe kenan yare kowanne yare to yana gun kauyawan wato masu shi to haka ne yasa a wancan lokaci sai su dauki ƴaƴansu sai su kai su kauye don su gyara harshen su yayi kyau yace fi ma'adini ya zama cewa sun gyara sun iya larabci mai kyau a lokacin da suke kanana shine fi ma'adini فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ضعاء ثم عبد المطلب يتب بنتكينا بنتكين أسامو مثل ماتا لواتو شاهد دانسا واسترضع له امرأة من بني سعد ابن بكر وتماتا دقى بني سعد ابن بكر أنا تيمة حليمة بنت أبي ذؤيب تزوتني مي أباتشي تشاهدشي وزوجها مجن تشين الحارث ابن عبد العزة حارث بن عبد العزة المكنى بأبي كبشة والأجمى الكنيا لأبو كبشة من نفس القبيلة شما قبيلة سعياء وتؤم بني سعدني ابن بكر والنسونا لأبو كبشة والكنيا لأبو كبشة شين ذاك جي كافرا وريشاوة aloku tun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in suka so muzanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ga masa bakar magana sai su dangana shi zuwa ga wannan kamar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kama wato yayin hijira kuma suka ji labarin yana kama garuruwa da yawa sai wani daga cikin su yake cewa lalle al'amarin ibnu abi kabsha ya girmama kuma wannan suna nufin izgili ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su dangana shi zuwa ga waɗanda suka shayar da shi ne kuma su dangana shi zuwa ga asalin sa cikin Qurayshawa ɗan uwansa wa ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallama hunaka min ar-rida'a ɗan uwansa na shayar da mama a kan din nan sai hunaka ana nufin fi bani sa'd sune Abdullah ibn al-Harith Abdullah ibn al-Harith وأنيسة بنت الحارث ده أنيسة الحارث وقذافة أو جذامة بنت الحارث ده كما قذافة وكما جذامة الحارث دي دي آيان وانا مسلمكو مجل علمة السعدية يوه وانا جذامة وكما قذافة ايه إتسي وهي الشيماء إتسي أكتيمة الشيماء لقب غلب على اسمها وانا لقبيني da ya rinjaye a kan sunanta an fi saninta da Shema'u ina ne wani sunan nan ɗauko shi ko ana amfani da shi sosai yau Shema'u to wannan su asalin sunanta Huzafa ko kuma Juzama ya ce ga Al-Harith wato mijin Halimatu Sa'diya wanda ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ka ce ƴar uwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wajen shayarwa yau wa kanat تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم تاكفا تتنى لنما نزل الله صلى الله عليه وسلم دكتكين ينقوى الناس حين ذو أرضاء أقوي أبو سفيان ابن الحارث أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب شيكم أنهم أنقوما تن جدا منفق وأنهم أولتين درسي دي قباتا أبو سفيان ابن الحارث هنتي من مضمبا شيباتين أبو سفيان بابا مؤوي بكو يوه شوانا أتكين بني أميني وأنهم كما أدنجم بني هاشم يوه سننسى أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمه حمزة بفا من ذا الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب مستربعا في بني سعد بن بكر شيما أن شايد بشيني ونن قبيلة بني سعد ابن بكر فأرضعت أمه رسول الله تيم أوسى أرضاء wato uwarsa da ta shayar da shi shi ma a bani bakar din ita ma ta taba shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa inda ummihi halima lokacin da shi yake gun halima to wannan wanda ta shayar da hamza ta taba shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan fa kana hamzatu radi'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min jihatayn min wajhayn sai ta wannan zamu ga cewa hamza ibn abdul muttalib ya zama dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abokin shayarwarsa wato kamar a ce bayan cewa baffansa ne mun gane cewa baffansa ne ko yau domin kakansa ne ya haife shi to sannan kuma sai ya zama cewa kaninsa ne a raba kun ga gaci baffansa ne amma wajen shayarwa ya zama kaninsa saboda wanda ta shayar da shi ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun gane ta bangare biyu kuma suwai ba مولاتن ابو لهب ودا تشاهد ده منزل الله ايتاتي ودا تفارش شاهد ده منزل الله صلى الله عليه وسلم بيان ما هي في انسا تو تشاهد ده شي حمزة كما سنن كما ونن ما تادا اكا تقو هيا اكي بيان تقو اي دم تشاهد ده حمزة اكا ويه to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hannun Halimatu Sa'diya tana shayar da shi tana renansa, to ita wannan matar ita ma ta shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ga sun hadu ni biyu a wajen raza'a tare da cewa kuma babban sani mun gane yawa. Sannan sai yake cewa min jihati Suwayba wa min jihati As-Sa'diya tayyib, yace wa ra'at Halimatu min barakatihi sallallahu alaihi wasallam ma qaffat minhu al-ajab, ita wannan mata Halimatu Sa'diya ta ga abin mamaki a lokacin da wato manzon sallallahu alaihi wasallama yake wurinta hatta ba da labarin wannan abin mamaki. Wal natrukha tarwi lana mufassalan, bari mu batta sai mana riwayar daga bakinta, wannan riwaya kuma da zamu ji malaman isnadi ko sanin ilimin riwaya sun ce isnadin ta hasan ne ko dai yawa, dan haka za iya karbarsa ba matsala a cikin sa. Abinda zamu ji dinnan mai kyau ne wanda Halimatu Sa'diya take ba mu labari akan isar shi yadda ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda ma ta same shi a Makka. Qala ibn Ishaq, ibn Ishaq yana cewa kanat Halimatu tuhaddithu, Halimatu Sa'diya tana ba da labari tana cewa أنها خرجت من بلدها سافتو دغ غارنسو مع زوجها تاره ده مجينتا وابن لها صغير ترضعه ده وني داناتا قرمي ده تيكي شاير دشي سافتو في نسوه من بني سعد من بني سعد بن بكر اكن وني غونغو ده ماتا هر ينزو غاتا ده مجينتا ده دانتا كو سنن كما اكو تاوغر ماتا سنا تفي ايتما تاره ده ايتا في نسوه من بني سعد بن بكر تلتمس الربعاء ربعاء suna neman wadanda za su shayar, domin haka ake da kasan irin yadda mata suke fitowa daga kauye suna neman wanke-wanke a gida a gidajen mutanen birni, to haka a wancan zamani su kuma suke fitowa daga kauye suna neman ina jaririn da aka haife shi don su je su shayar da shi a kauye, domin wani al'adar an saba da ita za ki je ki shayar da abin da za a baki mun gane wannan, saboda yaro ya tashi da wancan abubuwa da aka ambata mana kan jikinsa ya karfi ya nesa daga cututtuka, sannan kuma ya samu harshen larabci na asali wanda ba a gurɓata shi da zaman birni ba. To sai su rika yawo gida-gida a cikin Madina suna cewa ina wanda za a shayar, ina wanda matar da za ta ba da ɗanta a shayar da shi. To shi ne take ba mu labarin ita Halimatu Sa'diya a wannan riwaya, take cewa qalat tace wa zalika fi sanatin shahba'a, wannan abu kuwa ya kasance a wata shekara ne ta fari. Laraba suna cewa tana shahaba'a idan babu kore a cikinta, ma'ana saboda tsananin fari ya zama babu wato ciyawa koriya, sai a ce tana shahaba'a, ana kwatanta ƙasar ta zama shahaba'a. In ka ce shahaba abinda launin fari da ya karkata ya taku idan kudura kaman zuwa baki-baki, ma'ana ƙasa-ƙasa saboda rashin mai rashin ruwa, yawa shi ne ake ce ma shahaba'a. Mun san launin da tura suke ce ma pale ko yawa, to shi ake ce ma shahba. Mutum misali idan ya zama ya koyi rashin lafiya ya zama ba ruwa a jikinsa ya kan samu irin wannan cuta din fari launin tare da baki-baki, yawa. Sai ce lam tubqi lana shay'an, wannan shekara ba ta bar mana komai ba, an yi talauci an sha yunwa an sha bala'i. Fa kharajtu, sai na fita ala atanin li qamra'a, akan wata jakatawa fara. Qamra'a sifa ce ita ma ana amfani da ita wajen wasafta abu idan fari ne, ko farin da yake yayi kusa da yadda wata yake, farin da yake shi ma ma'ahu kudura. To nan qamra'a ana nufin fara wajen launin ta, tana kan wata atani, a Hausa mu muna cewa jaka ko akwai jaki akwai jaka, wasu yaran ba sa bambancewa, wasu kuma kaman katsina su kuma suna cewa jaka, mu gomo ce jaka, wannan bambanci ne wajen yadda ake ina za a ba madda da stress a wajen karantawa. Yace ma'ana sharifun lana, akwai wata taguwa tamu, sharif ana nufin tsohuwar taguwa, tsohuwar abin nan raƙuma, tsohuwar raƙuma wadda ta dade a duniya. Wallahi ma tabibu bi qatratin, wannan tsohuwar raƙuma tamu ita ko digo ba ta iya fitarwa, shi ne ta dubbu a yi takwuru da kafaratin ko da wani ɗigo ko da wato tana nufin mai, saboda tsabar wahalar da ake ciki a wannan lokaci wannan raƙuma tamu ko ɗan ɗigon nono ba ta iya fitarwa, shine wallahi ma tadubbu bi qatratin ko dubu daya na nono ba ta tare da shi saboda tsannin yunwa da ake yi a wannan lokaci domin raqumi ko kowace dabba ai sai ta ci sannan nono ke fitowa yawa to babu abin da za a ci kasa shahba'a saboda abin nan jaddi yace tace wa ma nanamu laylana ajma min sabiyina allazi ma'ana diddaran mu ba mu yi bacci ba shine ma'anar laylana ajma gaba ɗayan wannan dare ba mu yi bacci ba min sabiyina allazi ma'ana saboda dalilin wani yaro namu wato yaron mu da yake tare da mu min buka'ihi min al-ju'i saboda tsananin kukan da yake da shi na yunwa yana ta mana kukan yunwa kun ga bala'in ya haɗu da yawa kasa fari laƙuman da ake ta za a sha ko ɗigo babu yaro ya dame mu da kukan yunwa bala'i ta ko'ina da ko'ina yace ma fi sadihi ma yughnihi abin da ke cikin wato ƙirjina wato nono na ba zai isar da shi ba ba zai gamsar da shi ya ƙosar da shi ba wa ma fi sharifina ma yughnihi haka nan abin da ke cikin wannan tsohon laƙuma ta mu ko ke ba dan ba san waye ba yau da Allah ya sa sun san waye ai ko kawa za a yi aka ce ko ba haka ba to ba su san waye ba dan haka aka ce a ga yaro to amma fa gaskiya uban ya rasu sun ce a ni kan ba zan karba ba sai su wuce to kowace sai da aka yi mata wannan tai ta zo ta karbi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan kowace sai ta ki ba za ta karba ba wadhalika anna kunna narju al-ma'rufa min abi sabi yace ta je saboda mu ko dama muna fatan alheri ne mu samu dan wani alheri dan zo daga baban wannan yaro to aka ce ba baban kaga wa zai ba mu wani abu فكنا نقول من كسر شيء على وقت من الأشياء يتيم مرايا كي أبدين با وما أساء أن تصنع أمه وجده دكا كنزا دقوة نزات إيه منع نجد دي با أبا ندي كا كاني دقوة سبالات إيه من القرم موكم با مصر فكنا نكرهه دهك من كسر شيء من الجنس على وقت النن لذلك فما بقيت امرأة باب وتمتي قدمت معي ودتزوت على دني باب ودت رجي إلا أخذت رضيعا غيري سيفا سيتا سامو أبن شار وبندم ما أنا دب ما تنم قوة سيتا سامو يا رندنات شاعر بابا زينا دلي تكرر تتبليشي ثاني تتيني من سامو قوة نجي تعليم فلما أجمعنا الانطلاق يا عند مك جم رأي مقبا إيه مك حتى كان سواتو لولا فمو كوما جدا كوما لوك سنت في عياغو نامو جيا مكوما كويمو shine ajma'na al-intilaqa muka yanke shawara zamu tafi mu koma gida qultu li sahibi sai nace wa mijina nan sahibi tana nufin mijinta domin ta ga yaman tana tare da mijinta da danta ko yawa da jakarta kuma da raquma tsohuwa tace wallahi inni la akrahu an arji'a min bayni sawahibi wa lam akhudh rabi'an wallahi ni ina kin a ce a tsakanin wannan gungun namu na mata da muka zo neman wato abin shayarwa a ce ni kadai ce zan koma ba tare da na samu abin shayarwa ba ta ce ina kin wannan abu ta ce wallahi la azhabanna ila zalika al-yatim fala akhidannahu zan je gun wannan maraya ko ya yake ni shi zan shi din zan dauka da ce na koma kauye ba komai ban samu wanda zan shayar ba to gwanda in koma tare da shi qala sai yace shi mijin nata la alayki an taf'ali ba komai akan ki in kin yi haka shi mana la alayki ba'sun ma'ana ba ki da wani laifi dan kin yi haka din to sai kamar yace masa to ai shi kenan me muka iya ai sai kike karbo shi zo mu tafi ai yabu babu ai ko yabu babu din yabu akwai din ma yawa yawa ina ne yake fada sai fala ku yawa kala la alayki an taf'ali asa Allahu an yaj'ala lana fihi barakatan yace ila Allah madaukake ya samu albarka a cikin sa ma'ana mu samu wata albarka qalat sai tace fa zahabtu ilayhi sai na tafi wurin sa fa akhaftuhu na dauke shi wama hamalani ala akhdhihi ba abinda yasa na dauke shi illa anni lam ajid ghayrahu sai dan kawai ban samu wani ba kamar da ta faɗa wannan nana ta zance ne yawa qalat tace falamma akhaftuhu ya inda na karbe shi رجعت به الى رحلي فين داو مسوكينا فلما وضعته في حجري اين نساشا تكاني تينيا تا ديجينا ان في حجر مته معناها انت زونا ذات شاهد نونو اين تيجي دورا شي اكن تينيا تو يوا تو ونا شي اكي سي محجر wannan area inda mace take sa yaro ta bashi ba yayin da nasashi anan wuri akbala alaihi sadiyaya bima sha amin labani, sai nono na ya fuskanto gare shi. Kun ga mama ce aka shi ya fuskanci nonon ya kama ya sha ba, a'a nonon ta sai ya kama ya fuskanci wannan wato wannan jariri a lokacin nan, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fuskance shi kuma ya karbe shi. Fa shariba hatta rawiya, ya sha har ya kushi. In an ce shariba hatta rawiya, rawiya ba ruwiya ba, kamar yadda ake rubuta riwaya, yawwa rawiya ma'ana ya sha ruwa ya kushi. Wa shariba ma'ahu akuhu hatta rawiya, kai har dan uwansa ma ba tana da daba, yawwa dan uwan nasa shi ma a lokacin shi ma ya sha har ya kushi dam. Sun manama sannan ya bacci, wanda mai kukan fa dai hana su bacci. Kun ga abu ya fara canzawa. Wa ma kunna lanamu ma'ahu qabla dhalika, kafin wannan lokaci ba ma iya bacci saboda tsabar yunwa da kukan da yake mana saboda yunwa. Wa qama zawji, Halimatu Sadiya tace mijina kuma ya miƙe, ila sharifina tilka, zuwa ga waccan raƙumata mu tsohuwan nan, tsohuwar raƙuman nan da ko ugo ɗaya ba ta fitarwa kamar yadda aka gaya mana ɗazugo, yawwa ya tashi zuwa ga wannan raƙuma. Yawwa ila sharifina tilka fa iza hiya hafilun, sai ya same ta a cikin daren za ta cika. Allahu akbar, lalle za ta ce wannan akwai wani abu a cikin wannan bancan. Kun ga ba wani abu aka samu fatati ba, ba wai ruwan aka yi na sama ciyawa ta fito raƙuman nan ta ci ba, kawai daga zuwa za a yi tatsa kuma kawai sai ga nono kuma. Kuga abin ya fito daga hankali kuma, ya zama wani abu da ikon Allah. Fa halaba minha, ya tatse ta, ma shariba wa ma sharibtu ma'ahu hatta tahayna rayyan wa shib'an, yace ya sha ya koshi, ni ma na sha na koshi har muka yi daram, shine hatta tahayna, har muka gama rayyan wato muka kosar da gishiriwar mu, wa shib'an kuma muka goshi da abinci, ma'ana muka ci muka sha muka goshi. Fa bitna bi khairi laylatin, kuma muka yi bacci, wato muka waye gari, muka daren muka waye gari dai cikin wato dare mafi alkhairin dare, ba mu taɓa samun irin wannan daren mai albarka ba. Qalat, sai tace, yaqulu sahibi hina asbahna, da muka waye gari sai mijina yake cewa da ni, ta'lamin, sai ku kin san, sai dai Allah kin ku sani, wallahi ya Halima laqad akhadhti nasmatan mubarakatan, wallahi kin dauko wata rayuwa, wato in an ce nasma ana nufin rai, ran da kika dauko din nan, wato wannan yaron da kika dauko lalle yaro ne mai albarka. Qalat, sai tace, fa kuntu wallahi inni la arju dhalika, wallahi ina fatan haka ne maka. Qalat, sai tace, thumma kharajna, sannan sai muka fita daga masaukin mu, tunda dama rahal tace dazuko sun je, yawa sannan sai tace sai muka fito daga masaukin mu, wa rakibtu ana atani, sai na hau jakata, wa hamaltuhu alaiha, sai na dora shi akan, wa hamaltuhu alaiha, na dora shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaiha akan ita jakar ma'i tare da ni, muka hau muka tafi. Fa wallahi laqata'tu birrakbi ma la yaqdiru alaihi shay'un min umrihi, laqata'tu, fa wallahi ita wannan jakar sai da ta rika yanke fage saboda saurinta, ma'ana tana wuce wannan abokan tafiya, shine birrakba, ana nufin abokan tafiya, tana overtaking din su, shine ma'anan qata'tu birrakbi ma la yaqdiru alaihi min umrihi, irin abinda wannan jajayen raƙuman su ma ba za su iya ba da suke tafi da su a wannan lokaci. Hatta inna sawahibi, kai har ma sai da abokaina mata a lokacin nan, inji Halima take cewa la yaqulna li, suna cewa da ni yabnata abi zu'aibin, ya ke yar abi zu'aibin, wai haki kai canki irba'i alaina, saurara mana man yi mu hankali, ki rika jiran mu mana, saurin naki yayi yawa. Kun ga wanda aka taho tana cewa ta bar su a baya, ko adamtur rakba haka tace a baya, to yanzu kuma ta dawo ana neman ita, ake ce ake roƙonta ta bi su sannu ta taurara musu. Alaysat hadhihi atanuki allati kunti kharajti alaiha, wannan ba jakar nan mace da kika fito da ita ne, kai abun kuma ya juya haka kina riga mu bayan mun ke barin ki a baya. Fa aqulu lahunna, sai in ce da su, bala wallah, wallahi ita ce, inna hala hiya hiya, ita ce dai wannan da kuka sani din. Fa yaqulna, sai su kuma su ce, wallahi inna laha sha'nan, lalle tana da wani al'amari, ma'ana wani lamari kuma lallai dai ya faru dangane da wannan jakar taki, ba mu gane shi ba. Qalat, sai ta ce, ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد sannan sai muka zo masaukanmu sun san gidajen nasu din na ƙauyuka rigan kamar su sai suka dawo rigarsu gidansu kenan a wato ariyar bani sa'ad inda ƙabilan bani sa'ad suka mai kun san rayuwar larabawa kamar da aka gaya mana a baya cewa kowace ƙabila sai ta zama ya yi wani riga sai ta zauna nan ne wurinsu har ya zama a hankali a hankali har ya zama gari kamar yanzu dai yadda kuka ga rayuwar Fulani to haka rayuwarsu take a wancan lokaci ba ta da wani bambanci yadda kaga Fulaninmu na yanzu a riga ga su ga dabbobinsu ga ƴan bukuki ana zaune a sauki saurayi daga ciki ya kama hanyar dabbobi ya kama dabbobin da ya tafi kiwo da su ya je ya dawo ko awaki ya je ya dawo ko a je a ɗauko hayar mai kiwo haka rayuwa take ba ta da wani bambanci duk abin da ka sani to irin sa ne sai bambancin halaye da ɗabi'a kamar yadda muka ji a baya. Ina ne? Yawwa sun maƙadimna manazilana min biladi bani sa'adin وما اعلم ارضا من ارض الله اجدب منها والله دوت قسه الدنيا بان سان قسد da takai mutalauci da rashin ruwan sama ba ita ma'ana tana nufin area garin su wannan rigar da suke zaune duk inda ta sani duk wata kasa duk wata riga da take kewayen su ba inda take da fari mai tsanani da rashin ruwan sama irin kasar su fakanat zanami taruhu ala hini qadimna bihi wato sai da ya zama cewa dabbobi ba tsala ki komai ba ko a wurin naku ko kuwa abin da ba in kun ji bambancin kuka zai da ni saboda yawa sai ya ce fa kanat ganami sai da ya zama tumaki na ta ruhu suna tafiya ala hini qadimna bihi lokacin da muka zo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ni wannan zamirin yaudi ila rasul sallallahu alaihi wasallam qadimna yawa hina qadimna bihi ma'ana shiba'an labinan sai da wato sai da ya zama cewa suna tafiya su dawo a ƙoshe kuma tare da nono ma'ana idan na tura tumaki na su je su yi kiwo su dawo sai su dawo a ƙoshe kuma nonon su fal a ciki fa nahlubu wa nashrabu sai mu tatse su kuma mu sha wa ma yahlubu insanun qatratu labanin haka ne ko yawa babu wani mutum da zai tatsi wato bugo daya na wato da wannan nono wala yajiduha fi dar'in hatta kana al-abiruna min qaumina wato sai da ya zama cewa kowa duk dan adam da yake sanya tatsi nono ya sha zai samu nono daga waɗannan dabbobi ya zai ce wala yajiduha mutum yana so ya samu a wani rinka ba zai samu ba fi dar'in awani a wata hanta hatta kana al-abiruna har sai da zama waɗanda suke nan min qaumina daga cikin mutanenmu ya kununa suna cewa li ru'yanihim ga masu kiwon su idan suka dauki masu kiwo suka tura su sai su ce da su wailakum kai tanku israhu haythu yasrahu ra'i binti abi zu'aib ku je inda dabbobin binti abi zu'aib wato halimatu sa'diya take kiwo ku je kuma tanku je ku kiwo in ban ji abin da ke nufi da take nufi ga nan cewa na ta dabbobin in suka dawo kullun a ƙoshi amma sauran mutane na su dabbobin sai su dawo da yunwa har suna cewa masu yi musu kiwo kai ya za ku dawo ne mu ba kome kuna ganin wacce matar ga abin da ke faruwa a dabbobin da ita idan ta an dawo mata da shi daga kiwo duk a ƙoshi kawai kuma ga nono fal ku je inda na ta suke ci kuma ku je ku sa namu dabbobin su ci a can sai ku samo mana abin da suke take samu mun fahimta yawa fataruhu agnamuhum jiya'an sai su kuma su tafi a da yunwa mata dubu bi qatarati labani ba za su sami ko dubon wato ba za su sami damar su fidda ko da dubu daya wato na nono ba wata ruhu ganami shiba'an labinan ni kunawa sai su je su dawo wato a koshe kuma nono a ciki falam nazal nata'arrafu min Allahi az-ziyadata wal khaira ba mu bushe ba muna ganin ƙari da tarin alheri daga Allah maɗaukaki hatta madat sanatahu har sai da shekaru biyun nan na al'ada da aka saba suka ƙari haka kullum muna cikin wannan alheri in ji halimatu sa'diya shekaru biyun nan sai da suka cika wa fasaltuhu na yayi shi wa kana yashibbu shababan yana girman jiki shine yashibbu girman jikinsa shababan la yashibbuhu al-jilmanu irin yadda sauran yara ba sa yin irin wannan girman jiki ma'ana girman jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haɓakar jikinsa haka yake ya taso da sauri fiye da sauran yara ba yadda irin sauran yara irin ma'ana in ka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake shekara 2 nan ka kalli ƴaƴan su da suke shekara 4 sai ga kaman yafi su girman jiki mun bai jona yawa saboda wannan albarka da kuma wato samun wannan ni'ima yace tace falam yablug sanataihi hatta kana gulaman jafran bai cika shekarunsa guda 2 ba sai da ya zama wato yaro ne cikakke yanci jafar shine yaron da jikinsa naman jikinsa da tsoka jikinsa ta gama haduwa kuma yana iya cin abinci shine ake nufi da jafar yau ala rafsi as-sabiyyu idha intafakha lahmuhu wa akala shine abin da ake nufi da jafar qalat litisi faqadimna bihi ala ummi sai muka zo da shi gun mahaifiyarsa wa nahnu ahras ala mukfihi fina lokacin da muka dawo gun mahaifiyarsa kun san idan shekara 2 ta kare ya za a yi sai ku dawo da yaro in lada ne a baku ladan ku kuma sai ku kama hanya ko tace to wallahi da muka dawo za mu mai da shi din nan mun fi kowa kwaɗayin a bar mana shi ya ci gaba da zama tare da mu in ji alimin sa'adiya yau lima kunna nara min barakatihi saboda abin da muke gani na albarkarsa fa kallamna ummahu sai muka yi mahaifiyarsa magana wa qultu laha sai nace da ita law tarakti ibni indi ina ma an ce dai ki bar mun wannan dan nawa ki bar mun shi hatta yaghlu har ya karfin jiki sosai mana ya kara girma ne eh asan kowa na san alheri eh fa inni akhsha alayhi waba'a makka ina tsoro je masa abin nan annobar makka kada annobar makka ta same shi ga san kowa yake san abu kuma akwai yadda baran da zai kara yinin ba ƙarya ba ce yawwa wato ina tsorace masa annobar makka don haka a bani shi in sake koma da shi qalat halima sa'diya tace falam nazal biha ba mu gushe ba muna ta roƙon da muna ta roƙon mahaifiyarsa ta bar mana shi hatta raddatuhu ma'ana har sai da tace to je ki dai koma da shi kina aka bar mata ta sake koma da shi wannan riwaya tana cikin sirat ibn hisham kuma malamai sun karfafa ta wa alaikum assalam sallallahu alaihi wasallam yi mata salati kai yawo na'am yake me a wa ya fadi zan kiyo akan annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba shi ne kiyo mu yawo yayi kiyo da kai tambaya ba sai da gaba ta gaba da labari to sai mu sani ko insha Allah nan na gaba insha Allah sai mu je kan ko kuma karasa to mu karasa kan abin da ya shafi abin nan yau mu karasa wannan yace wa hakaza baqiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna ya ci gaba da zama fi bani sa'd kabila bani sa'd hatta idza kanat as-sanatu ar-rabi'a aw al-khamisa har ya kai shekara 5 4 ko 5 min maulidihi fa sahihuwa waka hadithu shaqqa sadrihi abin nan hadithan nan ta tsaga kirjinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta faru rawa muslim al-imam muslim ya rawaito an anas daga anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama atahu jibril cewa malaika jibril ya zo masa wa huwa yal'abu ma al-gilmani wata rana yana wasa tare da yara wannan ya faru ne a bani sa'd din ma'ana ba a wurin ba a makka bane a cikin abin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hannun alimin sa'diya din a lokacin yana wasa da yara wata rana sai malaika jibril ya zo masa fa akhadahu fa sara'ahu sai kwantar da shi shine ma'ana fa sara'ahu yawa an ka kama mutum ka kwantar ke sa ake cewa kokuwa zama abin musara'a yawa sai kwantar da shi fa shaqqa an qalbihi ya keta zuciyarsa mun san ketawa ce irin ta malaika wanda aka aiko shi ba ta mutumin da ya zo barna ba wanda zai sa wuka ya babballa ko ya farka kai yawa amma wannan wani abu ne da Allah madaukaki ya ilmantar da malaikansa yadda zai wani aiki ne na musamman yawa fa shaqqa an qalbihi fastakhraja alqalba sai keta wato kirjinsa ya fidda zuciyar fastakhraja minhu alqatan sai ya cire wani gudan jini daga cikin wannan wato abin nan zuciyar ta manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce hadha habbu shaytani minka wannan abin da na ci ne shine raban shaytan daga jikinka ma'ana ka rabu da maganar shaytan ya kusance ka mun gane wannan yawa sun magasalahu a fi tsaftin, sannan sai ya wanke shi a tasa, wata tasa tsaftin, ana nufin tasa daga idan muka dauko kenan, daga larabci muka dauko tasa da ake faɗa, asalin ta larabci ne tsaft ake ce mata. Min za'abin, wato wata tasa ce ta zinare, ya wanke wannan zuciyar a ciki bi ma'i zamzama, da ruwan zamzam kuma. Summa li umma ko summa la'amahu, sannan sai mai da shi yadda yake, shine la'amahu. Ana cewa ciwo idan ka ji rauni dama in ya warke ya koma ya haɗe nama ya koma nama, shine ilta'ama. Yau nan kuma annan ana nufin Jibrilu la'amahu, ma'ana ya haɗe shi ya mayar masa kamar a ce ba a matsa ga wurin an fidda zuciyar ba wani abu sai Allah. Summa a'adahu ila makanihi, ya kuma mai da shi wato zuwa inda yake. Waja al-zilmanu yas'auna ila ummihi, sai yara abokan wasansa suka taho da gudu zuwa wurin uwarsa, yani suna nufin zairahu, mato mai shayar da shi. Zair ana nufin mata mai shayar da yaro a ƙauye, yawa ma'ana mai lenansa. Faƙalu, sai suka ce inna muhammadan kad kutila, ai muhammad fa an kashe shi. Suka zo suna gaya wa halimatu sa'diya, fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul launi, sai suka zo suka sami, suka zo suka suka dawo suka sami, sai suka sami launinsa ya gurɓace. Don haka ce in taqa, ma'ana kaman ya fara cikin naqa, naqa shine abin da ke ƙura, kamar da aka ce kuma da ke cikin suratu al-adiyat, to ma'ana dai ya gutsu da shi kuma launinsa ya canza, saboda mai an kwantar da shi a kasa an masa wani abu. Wannan shine iya abin da ya faɗa. A sauran littafai sun ƙara bayanai na wannan hadisa, da yadda mai yaran suka yi ko mai hankalinta ya tashi ta ɗauke shi ta tafi da shi, aka je aka ba da labari dai har aka yi ta damuwa. Yawwa, yara ba san me aka yi masa ba. Yawwa, shi kuma ya ga abin da ya gani. Yawwa, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari kamar yadda ya faɗa a nan hadisin wannan na Anas, ya ba da shi da tafsiri cewa mala'ika Jibril ne ya zo ya same shi kuma ya yi wannan aiki. Kaga ashe ya san me ya faru a lokacin. To mu tsaya nan, insha Allah sai mu koma maganar lokacin da ya koma zuwa ga mahaifiyarsa. Na'am, akwai tambayoyi? Na'am. Na'am, wannan ko da ba wannan nassin ba, nassoshi daban sun nuna cewa, malami yana tambaya ne cewa wannan zuciya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka cire, aka kuma cire wannan gudan jini daga cikin zuciyar, aka mai da shi ya koma, wannan shine dalili akan cewa shi kadai shine ma'sumi a cikin wannan al'ummar? Na'am, haka ne. Ba kuma lalle iya wannan dalilin kawai ba, akwai dalilai da dama da suka tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai shine ma'sumi a wannan al'umma din. Babu wani mutum da yake shine ma'sumi. An ce ma'sumi shine mutumin da baya wani laifi daga kaba'irai, kuma baya israr, wato baya ko kabira ko sagira, ala khilafin bainal ulama, sannan kuma zai yana yin kuskure amma Allah na gyara maka kuskuren, ma'ana Allah madaukaki baya barin sa akan wani abu na kuskure, amma babban laifi a ce ya aikata shi to baya aikatawa, shi da ake nufi da ma'sumi, wanda duk abin da ya faɗa kuma gaskiya ne, babu kuskure, baya ƙarya. Don haka in ya faɗi magana to haka take. To babu mai wannan a cikin wannan al'ummar banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sauran jama'a da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ahlul bait, suna da darajar su da Allah madaukaki ya ba su, amma ba ma'sumai bane. Babu wani ma'sumi a cikin ahlul bait, ko matan annabi, ko mazan, ko matan sauran dangi, wato ko Aliyu, ko Al-Hasan, ko Al-Husayn, Fatima da sauran su, da darajar su da Allah madaukaki ya ba su, dole kuma mu yarda da ita da kauna da zaka yi musu. To amma fa ba ma'sumai bane, babu dalili na shari'a da ya nuna cewa banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutumi a wannan al'umma wanda yake ma'sumi. Ina fata mun gane. Yawa, akwai dalilai da dama na shari'a, insha Allah wata rana zamu zo kansu. Tayyib, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum.